Hausa da murya Amurka yake magana da wannan safiyar Juma'a babbar rana 18 ga watan Janairun shekarar 2019 akan mitoci 40-49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ko ana iya jin mu ne ta tashar mu a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma za a iya saurare mu akan radio amfani fara'a sarauniya dalal da kuma niya ko kuma alfa radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Jama'a barkamu da asuba, Baba Yakubu Makeri ne tare da Alheri Grace Abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi suna ci gaba da tatar baki kan batun gina katanga a kudancin Amurka da ya sanadiyar rufe waɗansu ma'aikatan gwamnati da ya shiga mako na huɗu yau. Waɗansu 'yan bindiga da ba san ko su wane ne ba sun harbe suka kuma kashe Ahmed Hussein Sile, wani ɗan jaridar ƙasar Ghana da ya fice wajen rubuta rahotannin da suka shafi abubuwan fallasa. Kana an samu gawar wani masanin ilimin mu'adinai ɗan asalin ƙasar Canada da aka sace farkon wannan makon a Burkina Faso.
To kadan labaran kenan, bayan ku kun ji labarai za ku ji cewar tsohon shugaban Najeriya kuma ɗan takarar jam'iyyar PDP a zaben watan gobe a Najeriya ya kawo ziyara a nan Amurka. To ko menene ke hana shi zuwa a baya?
Zuwa Amerika na hannun mutanen Amerika, in sun bani visa zan zo, in ba su bani ba zan zo, kuma sun bani kuma na zo ga shi kuma ina tattaunawa da jami'ansu.
Za kuma ji cewa kamfanin sada zumunta na Facebook zai baiwa 'yan siyasa daman baje hajarsu ga masu wuka da kuri'a a kan Facebook, amma kuma ya ce zai sa ido ga masu zuba kalaman ɓatanci. Bayan haka kuma Hawa Umar tana tafe da shirin lafiya uwar jiki, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Wannan kisa da aka yi wa ɗan jarida Medina.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi suna ci gaba da tatar baki kan batun gina katanga a kudancin Amurka da ya sanadiyar rufe waɗansu ma'aikatan gwamnati wanda ya shiga mako na huɗu yau. A jiya Alhamis, shugaba Trump ya rubuta wa Nancy Pelosi cewa an ɗage tafiyar da take niyyari zuwa Belgium da Misira da kuma Afghanistan, kuma za a sake saka wata ranar ne bayan an buɗe sauran ma'aikatan gwamnati. Ya bayyana ziyarar da za ta kai a matsayin yawon bude ido na kwanaki 7, ya kuma ce idan Nancy Pelosi za ta shiga jirgin kasuwa zuwa wannan ziyarar, to wannan ya rage nata. Trump ya ce za a ci gaba da rufe ma'aikatan gwamnatin har sai ya samu kuɗin gina katangar.
Without a strong border, America is defenseless, vulnerable, and unprotected. I also want to thank the military.
Idan ba gina katanga mai karfi ba, Amurka ba ta da wata kariya. Ina kuma so in gode wa jami'an soja sabilin taimakon mu da suka yi a lokacin da aka fuskanci kwararowar bakin haure. Sai dai a nata bayanin Nancy Pelosi ita ma ta ja daga.
I'm not for war. I'm not for a war.
Tace bana goyen bayan gina katanga, bana goyen bayan gina katanga, bana goyen bayan gina katanga. Kungiyar Tarayyar Afirka ta gabatar da wata bukata da za ta wato tabazata a jiya Alhamis da yamma, tana kira ga gwamnatin kasar Congo ta dakatar da sanadin sakamakon ƙarshe na zaben shugaban kasar da ake takaddama akai bisa dalilan cewa ana matukar tababa akai. A yau Juma'a ake kyautata zaton kotun tsarin mulki ta kasar Congo za ta yanke hukunci a ƙarar da babban abokin hamayya ya shiga yana kalubalanta sakamakon zaben. Martin Yulu ya buƙaci a sake kirga kuri'u bisa zargin an yi aringizon kuri'u. Dagewa kan wannan sakamakon zaben yana iya haifar da tashin hankali a ƙasar da take hankoran mika mulkin demokuraɗiyya cikin kwanciyar hankali da lumana karan farko tun da ƙasar ta sami 'yancin kai a shekara ta 1960. Waɗansu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun harbe suka kuma kashe wani ɗan jaridar ƙasar Ghana da ya fice wajen rubuta rahotannin da suka shafi abubuwan fallasa. Ahmed Hussein Sile yana ɗaya daga cikin 'yan jaridu biyu da suka bankaɗo ƙazaman cin hanci da rashawa da ya ritsa da shugaban hukumar ƙwallon ƙafa na ƙasar Ghana Kwesi Nyantakyi. Wakilin sashen Hausa Redwan Mukhtar Abbas ya zanta da waɗansu 'yan jarida na ƙasar Ghana ga kuma abin da suke cewa dangane da wannan lamari.
Sunana Hamsa Kadir English. ‘Yan jarida, kamar mataimaka ne da suke yada labaran ababen da ke tafiya a cikin duniya. Suke bari ake sanin abin da yake na alheri da wanda ba na alheri ba. Shesa, a matsayinmu na ‘yan jarida bai dace a ce ana wulakanta ɗan jarida ko ana musguna masa ba. Kamar yadda ake kashe sunan ba shi da fa’ida ba shi da amfani.
Kashin gaskiya matsayina na ɗan jarida wannan kisa da aka yi wa ɗan jarida mai binciken shuwa-shuwa na sirri bai dace ba. Kuma babban barazana ce ga wasan ayyuka na ‘yan jarida a cikin ƙasar Ghana. Sabili da zai jefa tsoro da kuma fargaba a cikin ayyuka na jarida. Akan haka ina ganin ya kamata tsara ɗaukan matakai na kariya da tsaro wurin inganta ayyuka na jarida da kuma baiwa ‘yan jarida ƙwarin gwiwa wurin ci gaba da ayyukansu.
Sunana Zakiya ɗaliban makarantar Islamic University. Muna communication studies journalism wato sha'anin jarida. Cikin abin da muka koyi na sha'anin jarida, an bari mun san kamar komai ya iya faru kuma as ‘yan jarida ya kamata ka tsaya ka yi ready ma abin da zai faru. Isa ni bai karya min kwazo ba.
Sunana Isaac Abbas, tsohon ɗan jarida. Kasancewan tsohon ɗan jarida abin da daban tsoro ɗaya kenan. Na biyu, wato yanzu ana nuna mana a ƙasar nan cewa ɗan jarida bai da kariya kenan. Ko da yake wannan abin da suka yi ba zai sa ‘yan jarida su ja baya ba, amma kuma ‘yan sanda ya kamata su ta kare su.
Ne aka ci gaba da tsokaci dangane da wannan lamari na kisan ɗan jarida. Gwamnatin Trump za ta ɗauki duk matakan da suka dace na matsawa gwamnatin Nicolas Maduro da Venezuela lamba yayin da gwamnatin ke nazarin ko za ta amince da shugaban adawa Juan Guaido a matsayin halattaccen shugaban ƙasa. Guaido shi ne shugaban majalisar dokokin ƙasar da jam'iyyar hamayya take da rinjaye. Muna da zaɓi da dama da suka haɗa da na diflomasiya da na siyasa da kuma tattalin arziki, in ji wani babban jami'in gwamnati a hirarsu da muryar Amurka. Matakan da Amurka za ta iya ɗauka sun haɗa da haramta sayan ɗanyen mai daga Venezuela da sa ƙasar a jerin ma'aikata harkokin waje na ƙasashen da ke ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci. Daga ƙarshe an samu gawar wani masanin ilimin mu'addinai ɗan asalin ƙasar Canada da aka sace farkon makon nan a Burkina Faso bisa ga cewar ma'aikatar tsaron ƙasar Canada. Waɗansu ‘yan bindiga ne suka sace Kir Woodman ranar Talata da yamma daga wata mahaƙar mu'addinai da ke yankin arewa maso gabashin ƙasar. Ma'aikatar ta ce an sami gawar shi ne a Gorom-Gorom kusa da kan iyakar Burkina Faso da Mali da kuma Niger.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, da alamar batun da aka dade ana faɗa a Najeriya cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Abubakar Atiku ba zai iya shiga Amurka ba. Batun da wasu ‘yan siyasa suka riƙa yayatawa yanzu ya zo ƙarshe. Aliyu Mustapha Sokoto ya tattauna da ɗan takarar na jam'iyyar PDP a zaɓe mai zuwa a jiya dare a wata ziyara da yake a nan Washington da hirarsu.
Abun nan da ake ta cewa wanda ko muka tambaye shi mai girma tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na Najeriya can Najeriya shi ta ɗin da muka yi. Abun da aka ce ba zai yi ba yayi domin yanzu da nake magana da ku muna tare da shi a nan Washington DC inda ya sauka kuma yanzu haka muna tare da shi ne jin kaɗan bayan da ya dawo daga tattaunawa da wasu da ‘yan majalisar dokoki na Amurka. Ranka dai wannan zuwan da ka yi a Washington DC ka yi shi ne don nuna cewa za ka iya zuwa Amerika da ake cewa ba ka zuwa koko da ni.
Aliyu dama na faɗa maka zuwa Amerika na hannun mutanen Amerika in sun bani visa zan zo, in ba su bani ba ba zan zo ba, kuma sun bani kuma na zo gashi kuma ina tattaunawa da jami'ansu da ka gani dai a majalisar dokoki ko kuma Congress da ake faɗa na tattauna da manyansu abubuwan da suka shafi Najeriya da kuma dangantakan da Najeriya take so ta
karfafa tsakanin America da Nigeria.
To bayan su yi majalisar dokoki akwai kuma wasu da zaka gana da su a wannan zuwa da kai Washington?
Kwarai da gaske zuwa gobe insha Allah zan yi State Department.
Ma'aikatar harkokin waje ba?
Ma'aikatar harkokin waje domin tattauna da jami'in su.
Da kuma akwai wasu bayan su an ce zaka haɗu da shugabannin hukumar 'yan kasuwa? Kungiyar 'yan kasuwa ne
chamber? Su ma zan sadu da su gobe da insha Allah.
To wannan ziyara a bisa gayyatarwa ta zo?
A bisa gayyatar kungiyoyi daban-daban
na America.
Na America.
To su yanzu saboda haka dai tunda an ce baka iya zuwa ga ka zo daga yanzu wataƙila za a ki rage shakku na abubuwan da ake cewa za ka iya yi ba kenan.
Wannan rashin fahimta ne a yau.
Me ake nufi da rashin fahimta a wurin mutanen Najeriya ko a wurin?
To domin an dare ana taimaka musu ƙarya kuma sun zauna kan ƙarya. Kuma duk ƙoƙarin da na yi yi musu bayani cewa ba haka ba mutane sun kasa ganewa.
To wannan
fata dai yanzu mutane za su gane.
Ya za a ɗauka wannan zuwan da kai haka fara haɗuwa da kusoshin gwamnatin Amerika yana nuna kenan kana samun goyon bayan su a wannan takara da kake?
Ba shakka.
Kana da ƙarfin gowacewa Amerika za ta baka goyon baya?
Ba shakka.
A wannan?
Amerika a shirye take ta goya wa kowace ƙasa wanda take tafarkin demokaradiyya.
Kowa san kai ɗan kasuwa ne. Kana jin harkan kasuwancinka yake yana da tasiri ga watakila goyon bayan da za ka samu daga Amerika ɗin?
To babban abu dai shi ne Najeriya ƙasar demokaradiyya ce kuma kowa ya sani. Abubuwan da muka yi domin tabbatar da demokradiyya a Najeriya. Wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske wajen Amerika.
To madalla Ali Mustapha Sokoto kenan a hirar sa da Abubakar Atiku tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma ɗan takarar jam'iyyar PDP a zaben Najeriya da ke tafe. Kamfanin sada zumunta na Facebook ya ce zai baiwa 'yan siyasa damar tallatar da manufofinsu da tsare-tsarensu yayin da a gefe guda kuma zai ɗauki tsauraran matakai na daƙile amfani da kafar wurin yaɗa kalaman ɓatanci tsakanin 'yan siyasa. Daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani.
Baya ga haka kamfanin na Facebook na ƙoƙarin ɓullo da tsauraran matakai ta hanyar kimiyyar fasaha domin kare kutsen bayanai musamman a lokutan zaɓe a ƙasashe daban-daban na duniya. Azantawa da kamfanin dillancin labaru na Reuters, daraktar kula da harkokin siyasa da cibiyoyin ƙetare ta kamfanin ta Facebook Katie Habath ta ce yanzu haka kamfanin ya zaɓi Najeriya da India da Ukraine da kuma ƙasashen da ke ƙarƙashin ƙungiyar tarayyar Turai domin aiwatar da sabon tsarin. Dr. Abati Bako, masanin kimiyyar siyasa ne da harkokin sadarwa a fagen demokuraɗiyya, ya yi tsokaci a kai.
Ƙasar India ita ce demokuraɗiyya mafi girma a duniya, wanda yake kafar yaɗa labarai ta Facebook ɗin nan za a iya amfani da ita, mana manyan 'yan siyasa a ƙasar za su yi amfani da ita tallace-tallacensu na manufofinsu inda zai kai birane da ƙauyuka. Saboda Facebook ana ƙismacewar kusan mutane fiye da biliyan 3 da wani abu suna hawa kan wannan shafi na sadarwa na Facebook.
Shi kuwa Malam Abdulgani Rufai, ƙwararre kan fasahar daƙile kalaman ɓatanci a kafar sadarwa ta zamani, ya yi ƙarin bayani ne dangane da sabbin matakan da kamfanin na Facebook ya ɓullo da su.
A matakin Najeriya sun nuna cewar za su yi ƙoƙari su tabbatar da cewar duk wani talla da ake sanyawa a wannan dandali na siyasa ba za a yarda ɗan wata ƙasa ya saka wa irin wannan a tallulluka ba sai su 'yan Najeriya kansu. Sannan kuma a wani mataki da suka ɗauka wanda za su yi amfani da shi a 'yan kwanakin nan shi ne za su yi ƙoƙari su ga sun daƙile dukkanin wani labarai da ake hasashen cewar ba na gaskiya ba ne. Sannan kuma suna ƙoƙarin su ga cewa sun yi amfani da damarsu don masu saka talla su ma sai waɗanda gwamnati ta yi wa lasisi.
Ko waɗannan matakai na kamfanin Facebook za su yi tasiri a nan Najeriya musamman lardin Arewa, la'akari da cewa galibin ma'abuta kafar na amfani ne da harshen Hausa?
Ita Hausa ta kai wani mataki a yanzu a duniya. Idan za mu iya tunawa lokacin da shugaban wannan kamfani ya zo Najeriya sai da ya magana akan Hausa, yake magana cewa lallai za su fito da manhajoji wanda za su fassara su da Hausa kuma a riƙa amfani da Hausa wurin ta'ammali da wannan dandali. Don haka babu wani shinge da kasantuwar mafi yawancin sakunkuna da ake sakawa da Hausa zai zama a wurinsu.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Talakawa don muku gargaɗi gwamnatin wani in ba naku ba ayyana da wuya ta kula da ku. Wannan mota ce ka saya in ba hanya za ka yi. Don haka gwamnati ta tuna taikwalta ma keke a ƙauye da cikin Benne gari motocin talakawa.
To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, waɗannan shirye-shiryen daida su muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko ƙarfe 12 ne da minti 15 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, za mu yi magana ne akan ciwon haƙori. Ciwon haƙori ciwo ne da ke addabar mutane da zugi mai raɗaɗi a cikin haƙori da kuma dasashi, kuma ana yawan kamuwa da shi ne sakamakon datti ko ruɓewar haƙori. Ganin cewa ciwon haƙori ya addabi jama'a da dama, inda sanadiyar hakan yakan sa jama'a da dama su rasa haƙoransu, ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya samu ganawa da wani ƙwararren likitan haƙori, Dr. Mustapha Danjuma, da ke aiki da ma'aikatar lafiya ta gwamnatin tarayya a sashen kula da lafiyar haƙori. Likita, barka da warhaka.
Barka kare.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan ciwon haƙori da kuma rabe-raben su, ko kuma in ce nau'ikan ciwon haƙori?
Ciwon haƙori yanayi ne wanda mutum yake samu, wanda yake da za ka ji mutum yana samun zafi akan haƙorin shi ko a kan dasashi, kuma yakan gigita mutum sosai, yakan sa mutum zazzabi, yakan kuma sa mutum ya samu rikicewa matuka. Ciwon haƙori ya rabu bisa abin da ya kawo ciwon haƙori. Akwai ciwon haƙori wanda yake yana samuwa ne sakamakon kogo da aka samu a jikin haƙori, a kan haƙori, wanda yake a hankali zai dinga ci har ya je ya taba sashen haƙori wanda yake da jijiyoyi a ciki da kuma masu kai saƙo ƙwaƙwalwa. To wannan idan ya fara haka nan, mutum zai dinga samun ciwo a hankali, sannan kuma mai ɗannan matsakaicin zafi da sensation, sannan zuwa ɗan lokaci kaɗan mutum zai dinga samun ko da iska ta shiga a bakin shi za ga yana samun ciwo matsananci, ya ci gaba sai ga ana samun kumburi. To wannan da akwai kuma ciwon da ake samu na dasashi ne ke kawo ciwo, zaka ga kwayoyin cuta sun shiga saboda rashin tsafta ko ka samu canji na sinadaran jikin mutum, shi ma yakan sa dasashin mutum ya dan kumbura ya kuma fara ciwo. So duka dai dasashi da shi kan shakori su suke haɗuwa su kawo ciwon haƙori.
A bayanin ka ka nuna akwai ma ciwon haƙorin da rashin tsafta ne yake kawo shi. To shi wancan na farko da kai bayani wanda zaka ga kogo a haƙori, shi me ke haddasa shi?
To abin da yake kawo kogon haƙori shi ma ƙwayoyin cuta ne, amma kuma yakan haɗu shi ma da rashin kula sosai, misali wajen tsafta da wajen goge baki da man goge baki da brush. Idan mutum yana cin abubuwa kaman abinci masu zaki a bakin shi, musamman wanda suke makalkalewa a jikin haƙori, wato muna kiran su refined carbohydrates, suna iya makalewa kaman su sweet cake da sauransu irin waɗannan abubuwa, to zaka tauna su kuma za su makale. Kin san shi kan shakori a matauna din inda yake, abin da zaki ga cewa ba wai yana da smooth ne haka ba, zaki ga cewa akwai dan corrugations a cikin haƙori wanda yake taimakawa wajen nika haƙo abincin ka, abin nan haka yake. So zakan makale, after idan ya makale baka kula ka kuskura baki da kyau ba, ko baka yi brushi musamman da daddare kafin ka kwanta barci, waɗannan sauran abincin da mutun ya ci akwai normal ƙwayoyin cuta da suke a bakin mutum, wanda yake su za su zo su ci wannan abincin su fidda najasa daga jikin su, wanda yake wannan zai iya koye ma haƙori illa ya sa shi ya taushi. Bayan wannan farin haƙorin da muke gani a bakin mu, saboda yafi komai ƙarfi a jikin mutum, to amma idan aka samu su waɗannan ƙwayoyin cuta suka ci wannan abincin, sannan kuma suka fidda najasa a jikin su, acid ne suke fitarwa, shi kuma wannan farin haƙorin za ki ga kaman abu ne wanda yake da a property na metal. So waɗannan shi zai sa ya narkar da waɗannan sinadaran da suka sa wannan farin da yake kike gani a hakori, zai sa ya narkar da sinadaran da suke sa mashi ƙarfi sai ya taushi. So idan ya taushi din nan, waɗannan kwanci za su iya komawa su kuma su ci wannan abin mai taushi din. To a haka ana yi, za ga mutum ya fara jin yana jin in abin mai sanyi ya shiga bakin shi zai dinga jin sanyi yana dan cizon shi, koko idan iska ta shiga haka zai dinga ji a hankali, in kuma bai dauki mataki ba sai kaga ya zo yana jin zafi sosai in mutum bai kula sosai ba. Sai yasa ake so dai gaskiya idan ka fara jin sanyi sai ka zo asibiti domin a duba a ga menene ainihin yake faruwa, sai a maka abin da ya dace. Idan mutum ya toshe hannu sosai, lokacin da zai zaga jijiyoyin kai sako da jijiyoyin kai jini sun riga sun tabu, karshen ta sai ga ana maganin cewa sai an cire hakorin saboda mutum shi ma ya samu sa'ida a ciki. Amma idan mutum ya dauki matakai sosai, yana zuwa wajen likita ana duba ana bashi shawarwari, idan an ga alamu a dauki mataki da sauri saboda kada abin ya kai inda ba a so.
Kai bayanin cewa akwai wasu kwayoyin cuta a baki, su waɗannan halitta ce ko kuma me ke haddasa waɗannan kwayoyin cutan da za su zo su ci wani abu ko kuma abinci da ya makale a hakori har su haifar da najasa?
Generally kwayoyin cuta a bakin mutum halitta ne, kowane mutum yana da su, suna nan species din su. Akwai waɗanda suke iya kawo cuta din, akwai kuma waɗanda su suna ma taimaka maka ne wajen kare bakinka da kuma taimaka maka wajen sarrafa ma abincin da zaka tauna. So idan aka samu mutum wanda bashi da tsafta, so za su sa waɗannan waɗanda suke kwayoyin cutan da suke da hatsari a baki za su dinga ƙara yawa har su kai lokacin da za su yi mashi ainihin haƙori da kuma shi dasa shi illa. Saboda haka kula da tsaftan baki shine kashin bayan kariya ga ciwon haƙori da kuma ciwon dasa shi.
Likita, akwai bambanci ne tsakanin ciwon haƙori da kuma ciwon dasa shi?
To ai kin san da haƙori da dasa shi su ne muke kira dental tissues. A gaskiya shi bature bai bambanta su ba, ba za a ce only teeth ba. Haƙori shi ne wannan wanda ke gani fari din nan kuma a waje, amma a ƙasan shi ya fi tsawo ma yana cikin ƙashi. Shi wannan ba zai iya aiwatar da komai in ba tare da wannan halitta ta dasa shi wanda aka yi, wanda yake shi yake rike shi a wuri daya, dasa shi yake taimaka mashi wajen samun sinadaran da zai ƙara ma haƙorin karsashi da sauransu. Yawanci abin da zai iya kawo maka ciwon haƙori to zai iya kawo illa ga dasa shi. Idan haƙori ya samu matsala har Yahuda ya je ya samu wani wuri da ake kira pop chamber da Turanci, to wannan pop chamber din zai lalace zai sauka ƙasa. Kin ga jikin mutum zai so ya cire wannan abun, to amma ba zai iya cira ba saboda yana a cikin wani wuri ne wanda yake rufaffe. Sai ga mutum sai kaga dasashin shi ya kumbura saboda kwayoyin cuta za su zo su haɗu da kwayoyin da suke su ma suna kariyan jikin dan adam, za a samu rikici tsakanin su. So har kaga dasashin mutum ya kumbura, daga nan sai kaga ya ruwa har wata sa'a sai an yi aiki an yanka an cire ruwa din an cire wannan system, sai kaga mutum ya samu lafiya. So actually da shi dasashin da haƙorin suna tafiya a dan juma ne da dan jummai.
Suwa suka fi kamuwa ko kuma barazanar kamuwa da ciwon haƙori a cikin mutane?
Zai yi wahala ka fito ka ce ga bangare na al'umma da suka fi saurin kamuwa da ciwon haƙori. Ya danganta ga irin kula da aka samu, amma a likitance yara ƙanana su haƙorin su ba shi da ƙarfi kamar na manya, saboda haka za su ifi samun saurin samun attack daga kwayoyin cuta fiye da manya, saboda manya nasu ya riga yi ƙarfi, akwai resistance. Sannan haƙorin yara musamman in suna dagowa zaka ga nan da nan in ba a samu kula ba zaka samu da yawan su zaka sun girami sun cinye yaro yana samun zafi da abin da wasu zaka an zo an cire, amma dai wasu za su fito permanent one. Ainihin wannan wanda muke kira milk teat wanda su sukan fito tun daga wata shida haka kuma su fara fita bayan shekara shida zuwa shekara bakwai suna fita, wasu kuma suna fitowa a lokacin permanent one. So su waɗannan haƙoran su ba su da ƙarfi kamar haƙori wanda suke na dindindin wanda suke fitowa, za ki samu waɗancan su guda ma 20 ne, amma kin ga waɗannan wanda zai fito miki permanent su wajen 32 ne. So su da kika suna da ƙarfi sosai wanda za su iya abin nan. To amma duk da haka idan aka samu kula da kyau sai kaga yaro ya har ya fidda haƙorin shi babu matsala. Na biyu kuma za ki iya samu a cikin manyan mutane wanda ba sa kula da tsaftan baki da sauransu. Za ki ga suna yawan ciye-ciyen zaki, musamman abu mai makalewa a jiki kamar su sweet, su chocolate da sauransu. Ba sa yawan yin kuskure baki da ruwa, kuma ba sa yin broshi da daren za su kwanta. Zuwa ki samu cewa akan samu wanda suke kamuwa shi kuma da ribewan haƙori kenan, wato abin da kira dental caries. Haka kuma in kika samu mutanen da ba sa kula da shi kanshi tsaftan bakin, sukan yawan samun abin da ake kira bubu, gum bleeding, in sun ka taba ko da alwala suke, misali za ki ga cewa jini na fitowa. To wannan rashin tsafta yakan kawo a gaskiya. Akwai bincike da aka buga wanda aka nuna cewa mutanen da suke zama a ƙauyuka, wato wanda suke zama a karkara sosai, su sun fi kamuwa da ciwo da ya shafi dasashin fiye da ciwon wata da suka shafi shi kanshi haƙorin. Kuma haka aka samu mutanen da suke zama a cikin birane, su suka fi kamuwa da ciwo rami a haƙori domin saboda yanayin irin abincin da suke ci. Wannan yana nan, kuma haka ne in kaman wanda suka yi aiki a karkara suka samu kansu na aiki a birni, za su ga cewa a birni sun fi samun mutane da suka zo suna neman a yi musu ciko ne, suna da kogo da sauransu. Wasu kuma za ki ga a ƙauye wani ma zai zo haƙoran shi duka suna ma sun riga suna rawa ma kawai kaman za su fita da kansu, gwamnan da ka taɓa za ka ga yana jini da sauransu.
Ta yaya ya kamata mutum ya kula da haƙoransa domin gujewa daga kowace matsala ta haƙori da ka iya tasowa, da kuma irin gaga haƙori ya canja launi, ya yi ruwan ɗorawa ko kuma baƙi ko makamancin haka?
Alhamdulillah, kamar yadda na faɗa, kula da tsaftan baki shi ne ƙashin bayan kariya da cututtuka na haƙori. Banda wannan, musamman yara masu tasowa dole sai an kula da abinci, a ba su abinci mai gina jiki wanda yake da duka abubuwan sinadarai da ake bukata, musamman sinadarin vitamins da kuma proteins su gina jiki, wanda za su kuma taimaka wajen gina haƙori da kuma sauran gaɓoɓi na bakin mutum wanda suke taimaka ma haƙori. Idan yaro bai samu abinci ba, ƙwarai da gaske za ka samu cewa yana da matsala wajen haƙoransa. Za ka ga cewa development ɗin haƙorin an samu matsala wajen gum tissues ɗin shi. Na biyu kuma, dole ne kasance mutane suna zuwa ganin likita aƙalla sau biyu a shekara. Mutum ya je asibiti a duba haƙorin shi, ba shi shawarwari
ko da haƙorin baya ciwo.
Ya kamata mutum a ba shi shawarwari, kuma a wanke mashi haƙorin, a sassa magunguna wanda zai ba shi kariya na wata shida. To bayan wata shida kuma ya ƙara kuma, to mutum yana haka, za ka ga cewa ko da akwai ramin da shi bai sani ba, shi likita zai sani, zai duba ya gani, ya ga yaya za a yi ya mashi abin da ya kamata.
To masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yau kuma sai a gafarce mu, domin lokaci ba zai ba mu damar amsa tambayoyinku ba. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Mustafa Danjuma Abubakar,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya.
To madalla a gaida Hawwa Umar da kuma likita. Yanzu ga labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi suna ci gaba da tatar baki kan batun gina katanga a kudancin Amurka da ya sanadiyar rufe waɗansu ma'aikatan gwamnati da ya shiga mako na huɗu yau. A jiya Alhamis, shugaba to mai rubutawa Nancy Pelosi cewa an ɗage tafiyar da take niyyar yi zuwa Belgium da Misira da kuma Afghanistan, kuma za a sake sa rana ne bayan an buɗe sauran ma'aikatan gwamnati. Ya kuma bayyana ziyarar da za ta kai a matsayin yawon buɗe ido na kwanaki bakwai. Ya ce idan ita Nancy Pelosi tana son ta shiga jirgin kasuwa, to wannan ya rage nata. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta gabatar da wata buƙatar bazata a jiya Alhamis da yamma. Tana kira ga gwamnatin ƙasar Congo ta dakatar da sanar da sakamakon ƙarshe na zaben shugaban ƙasar da ake taƙaddama a kai, bisa dalilin cewa ana matuƙar tababa a kai. Yau Juma'a ake kyautar zaton kotun tsarin mulki ta ƙasar Congo za ta yanke hukunci a ƙarar da babban abokin hamayya ya shiga yana ƙalubalanta sakamakon zaben. Martin Yulo ya buƙaci a sake ƙirga kuri'u bisa zargin an yi a ringizon kuri'u. Waɗansu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun harbe suka kuma kashe wani ɗan jaridar ƙasar Ghana da ya fice wajen rubuto rahotanni da suka shafi abubuwan fallasa.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai canza hantsi wato karfe 8 agogon Najeriya, 7 agogon Ghana kenan. Za ku ji mu dauke da wasu rahotanni, amma yanzu a madadin Grace Alhaji Abdu da zai taimaka muka gabatar da shiri, da kuma wanda ya shirya bada umurni Malam Sidi da injiniya mu na wannan safiyar wato Darrell Smith. Baba ya kuma kere ne daga nan Washington yake sallama da ku, sai da hantsi. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.